Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum mahabbul lalle ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar assalamu alaikum masu saurare ga labaran Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da Brett Kavanaugh a matsayin alƙali a kotun kolin Amurka bayan an shafe makonni ana tafka takaddama kan zarge-zargen da aka masa na yunkurin yin fade da halayyarsa da kuma zafin rai. An amince da nadin alƙali Kavanaugh a babban zauren Majalisar Dattawan Amurka da ƙuri'u 50 akasin 48. Senator Steve Dayne mai wakiltar Montana bai samu daman zuwa ba saboda yana wurin bikin daurin auren diyarsa. Wannan ya sa Senator Lisa Murkowski wacce ke wakiltar Alaska wadda a da ta yi niyyar kada ƙuri'ar rashin amincewa ta canza ƙuri'ar ta daga ta rashin amincewar zuwa abinda ake kira ƙuri'ar kasancewa wanda wannan wani tsari ne mai hada ƙuri'ar sanatan da yayi niyyar kada ƙuri'a amma bai samu damar zuwa ba da ƙuri'ar sanatan da yake zauren amma bai amince ba su kasance ƙuri'a guda ta amincewa muddin sanatocin biyu sun yarda ai hakan. Bayan kada ƙuri'ar amincewar shugaban Amurka Donald Trump ya fada ta kafar Twitter cewa ya yaba tare kuma da taya majalisar dattawan murnar amincewa da alƙali Brett Kavanaugh wanda ya kira shahararre. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Japan jiya Asabar inda ya gana da Prime Minister Shinzo Abe da kuma ministan harkokin waje Taro Kano. Da ya tashi zuwa Asia ranar Juma'a, Pompeo ya ce yana fatan za a samu zaɓi na wurare da kuma lokuta game da ganawa ta gaba da za a yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Wannan ziyarar Asia da Pompeo ke yi za ta hada da yada zango a Koriya ta Arewa wanda hakan zai zama ziyararsa ta hudu a wannan warariyar kasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bukatar dala miliyan 50.5 daga al'ummar duniya saboda ta samar da tallafi ga 'yan Indonesia 191 waɗanda girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da aka yi a yankin tsakiyar Sulawesi a makon jiya suka ritsa da su. Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana wannan shirin nata a ranar Juma'a wanda ta ce ta tsara shi ne da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki a gwamnatin Indonesia. Ta ce shirin na nuni da irin gudunmawar da ake bukata daga al'ummar duniya a tsawon watanni hudu. Adadin waɗanda suka mutu a wannan girgizar ƙasar da ambaliyar tsunami ya haura sama da 1,600 banda mutane kuma 2,500 da suka ji raunuka da 113 da suka ɓace sannan kuma 70,000 suka rasa muhallansu. Wargidar shugaban Amurka Melania Trump ta isa birnin Al-Ahira na ƙasar Masar jiya Asabar inda shugaba Abdul Fattah El-Sisi da matarsa Intisar suka marabce ta da wata liyafa. Bayan ziyarar fadar shugaban ƙasa da kuma ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Al-Ahira, Melania Trump za ta ziyarci gine-ginen dalar sarakunan Masar na zamanin da kuma babban umudin Giza. Masar ce ta ƙarshe cikin ƙasashen Afirka hudu da Melania Trump ke ziyarta. kwararru a fannin tsaro na cewa yadda jami'an leken asiri na rundunar sojin Rasha fiye da 300 suka yi har aka gano su a wannan satin shine ragon azanci mafi girma da aka taba yi a fannin leken asirin Rasha tun bayan yakin cacar baka. Bayanai na nuna cewa batar basirar da yan leken asirin Rasha suka yi a kokarin su na kauce ma biyan tarar saba ma dokar tukin ganganci da kuma tuki bayan an shawo shine ya jawo musu wannan matsalar tun bayan da hukumomin kasashen Netherlands da Burtaniya suka bayyana sunayen jami'an leken asirin da na sojojin Rasha su hudu waɗanda ake zargi da yunkurin yin kutse a makamfutocin wasu kungiyoyi ne wata kungiyar jarida ta bankaɗo sauran. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani shirin nagari na kowa. Wane irin tsarin ilimi ne ya dace da Najeriya? Tsarin da za a ba malami daya aji ya koyar dukan darussa ko kuma wanda za a ba kowane malami darasi daya rika koyawa a azuzuwa? Ganin yadda aikin malinta ke fama da matsaloli da kuma koma bayan da ake ci gaba da samu a harkokin ilimin Najeriya, Zaradin Sani Funtuwa ya hada kan malamai masana harkokin ilimi a Jami'ar Sokoto Usman Danfodio da kuma Jami'ar Bayero dake Kano domin neman mafita. Ga Zaradin.
Tare da ni shine Professor Mamman Abdul Sabu na sashen koyar da harkokin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodio dake Sokoto. Professor, akwai wasu masana da sun yadda malami idan aka yaye shi daga kaman makarantun horaswa na malamai zai iya zuwa musamman misali kaman makarantun primary ya koyar da dukkanin darasan da ake koyarwa, wasu kuma basu amince da haka ba, to ko shi professor ya ra'ayi shi yake?
Na sha banban da wanda suke ganin cewa malami guda yana iya koyar da komi. An yi wannan zamanin a 60s 50s zuwa kila har 70s, wato lokacin da muke ba da malaman da ake cewa grade 2 teachers. A wannan lokacin malamin grade 2 an ba shi horon da yana iya koyar da komi, lissahi, turanci shine. To amma yanzu gaskiya an dan wuto can, an wuto wannan zamani. Duniya ta canza, duniya ta wuce. Yanzu ma zaka diba duk wata kasa da aka ce maka ta hi kowa ƙwararrun malamai, ta hi kowa ci gaba da harkar ilimi, zaka duka cewa malaman su karancin takardar koyarwa shine degree. In ka dauki Switzerland for example, ko Finland, ko America tikanka, ko China, zaka ji malami a karamar takarda ake bukata ya samu kai ko ita ce degree na farko. To degree na farko kuma kaga shi ba komai ya sani ba, dan bangare guda yake dauka killa shi degree na turanci ko na lissahi. To zance a ce malami guda yana iya koyar da komai, gaskiya an mutu wannan sani. Dole a buda wato mu ce abin da ake cewa specialization, wannan shine ko research. Ma zaka ga yanzu duniya ta hiso a ce wannan mai lissahi, wannan mai biology, wannan mai chemistry sun haɗu sun yi research, ya fi da a ce mutum guda ya tsaya ya yi research. Wato haɗin gwiwa, koyarwa haɗin gwiwa ita ce tafi zama alfeli ga jama'a, wa balle ma koyarwa, domin ba za a ce mutum guda ya san komi. Shine Turawa ke ce ma Jacob Oltred. To an wuto wannan sani, an yi shi canda saboda babu isassun malamai, amma yanzu akwai isassun malamai wanda zai iya koyar da darasi wanda ya shahi bangaren shi.
To kamar wasu makarantun za ka ga akwai malaman da har yanzu suna yin irin wannan kwamaci. To ko akwai wata shawara da zaka ba su waɗan mahukunta?
Shawara da za a ba mahukunta wannan shine su yi kokari, kamar yadda nace akwai isassun malamai suna nan ƙasa ba dauke su aiki ba. Duk zaka ga cewa ana yin wannan ne wai don a dan rage kashin kuɗi. To ƙarshen ta sai ka isko ba a rage kashin kuɗin ba, domin mu masana mun sha bincike mai isko cewa a local government an ce maka akwai malami malami 50 amma gaskiyar magana kila malami 20 ne ana an san abin da ake cewa ghost worker salary to wannan shi yafi yawa to saboda shi yasa zaka tsaya irin wannan wurin amma malami guda ko malami uku a primary guda to marmakon ko ga malamai kasa a dauke su tunda dama ko banza ana biya kudin gafa ta iska to me zai sa a tsaya me zai hana a dauka a biya su kudi yadda ya kamata an mutu wannan sani ba daidai bane abin malami guda yana koyar da darasi shi kadai ko kuma abin malamai uku kurun cikin makaranta mu ko a ce akwai malami 10 to wannan duk shi ke karasa ilimin na tudewa na kasar ga be zube complete ba amma gaskiya masa ana cewa ilimi ya kai matsayin da saura kadan ya tude to idan zamu ciwo kan shi muga cewa ba mu wari ya tude ba kamata yayi a ce malamai kwararru an dauke su kuma wanda ya san abin da ya sani a bashi koyi da abin da ya sani a zancen wai abin malami ɗaya shi ɗaya an mutu wannan sani da ne malaman mu ne yanzu wanda ke fitowa ko college of education ma ko degree din ma zaka ga su kai karhin malaman nan na da wanda suke zama ga tutiya suna koyar da komai su ɗaya ba training din ya bambanta a lokaci ya bambanta zamani ya bambanta to kuma Hausa sun ce komi ko kidi ya canza dole rawa ta canza to ina jin kidin ya canza saboda haka dole ita ma rawa ta canza
to bayani kenan da aka sarara da Farfesa Mamman Abdul Sabu a ɗaya bangaren kuma na yi hira da Farfesa Aminu Kado Kurfi wanda a Jami'ar Bayero ta Kano yake ya yi mana bayani akan yadda ya kamata a maida hankali a wajen ilimin koyarwa
shekarun baya da can muna da makarantu wanda ake cewa teacher training colleges to daga baya kuma tsari na gwamnati na gabaki daya aka ce to an tsaye da su ko kuma an bar gudanar da shi wannan teacher training colleges ne wato mana babu makarantun wanda za a ce wannan teacher training colleges ne to wannan gaskiya sai sanya an dan samu ci baya wajen kan su kansu malaman kwarewa su saboda duk wanda ya dace can yi teacher training colleges kana daga baya je NCE ko degree za ka ce yahi sama gogaggen malami fiye da wanda kawai daga secondary sai je NCE ko je BEd da makamantansu kwarewar malamai dinnan ta dan ja baya saboda rashin wancan makarantu dinnan da haka sai aka samu cewa NTI an ba da cikin dokokin da ke cewa National Teacher Censure da ke Kaduna cewa za ta iya yin wani abu mai kama da shi wancan teacher training college din amma ba kira shi training college ba shi ake kiran shi Pivotal Teacher Training Program sai yaro ya gama shekara 5 din shi ko kuma 6 kai na secondary kana akalla ya samu 3 credits wato yabo na karatu guda 3 da kuma akalla 2 passes sai ya zo kuma yayi wannan Pivotal Teacher Program din za su zo da duk kwarewar da da can muka rasa saboda an kashe ita wannan teacher training colleges
ta bakin Farfesa Aminu Kado Kurfi kenan a tattaunawa da ni da shi Zaruddin Salifu Tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
to banda batun tsarin ilimi akwai kuma batun karancin malamai da ake gani yana daya daga cikin dalilan tabbarewa harkokin ilimi a arewacin Najeriya Shugaban hukumar tsarin ilmantarwa daga tushe Malam Zakari Ibrahim Bawai ya bayyana wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri matakan da hukumar ke dauka na magance matsalar karancin malamai a jihar Kano.
Akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su. Lokacin da na shigo hukumar nan ran 12 ga watan 6 na shekara ta 2015 kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun primary da kananan makarantun secondary ba su da ilimin koyarwa waɗansu degree gare su amma ba fannin koyarwa ba wasu diploma ba fannin koyarwa ba waɗansu ma ilimin primary kawai suke da shi domin wajen shekara ta 2003 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta dauki malamai sama da 20,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa to mu da muka san menene koyo da koyarwa muka ba gwamnati shawara cewa lalle waɗannan mutane a maida su malamai tukuna zaɓi guda biyu a muke da shi a lokacin ko a sallame su in an sallame su daga aiki ba su abin da za su zama ba ba san irin bala'in da za su shiga ba amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su kuma abinda jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada iliminsa gaza ilimin babban certificate na koyarwa na ƙasa wato NCE amma maimakon a sallame su gwamnatin jihar Kano a cikin adalcinta ta dauki mutum 25,000 waɗanda ba su da ilimin koyarwa a yanzu haka suna nan a makarantu 4 masu horar da malaman makaranta ana ba su training za su samu irin certificate ɗin da ya kamata su samu domin su dace da kasancewar su malamai a bara guda 2000 daga cikin su sun gama amma an yaye su a wannan shekarar ina tabbatar maka daga nan zuwa wata biyu ragowar za su gama sama da mutum 20,000 kuma wannan abu ne wanda yake ba kowace gwamnati za ta iya ba amma gwamnatin jihar Kano alhamdulillah ta iya dauka wannan nauyi to a inganta abin da ake da shi tukuna bayan wannan akwai tabbatar da cewa wanda duk za a kuma dauka to wanda yake ya dace a dauke shi ne yanzu haka mata nan da na ga maka guda 1,200 waɗanda aka ba mu dama mu musu screening mu musu jarabawa mu dauke su mun yi musu jarabawa mataki biyu kuma ana nan ana makin ba da dadiya ba za a gama makin domin mu tabbatar cewa malaman da za a dauka suna da quality tsarin mu shine daga nan zuwa badi duk wani malami da yake koyarwa a jihar Kano yana da ilimin koyarwa sannan kuma ta ɗaya bangaren ana ta kokarin a dauke su ga shi na gaya ma za a dauke 1,200 kuma ci gaba za a yi da daukar
waya babban ne na manta ban tambayi ciya man ba dazu ka ga mana kididdigar ajujuwan da kuke bukata kuna da kiyasin daliban da kuke abin da nake nufi malaman da kuke bukata adadin su
sosai ma kuwa muna da kiyasi kware da gaske abin da ake so wato yanzu muna da malamai akalla 58,000 ma'aikatan su bai to abinda muke bukata akalla shine kamar 80,000 in muka kai ga daukar mutane 80,000 to in Allah ya da wannan karancin malamai zai kau
to da can ajujuwa na da na malaman nan can kuna bukata wannan kuna bukata 80,000 can 50 da doriya
daga
ajujuwa
50 da doriya ba abinda muke bukata akalla block mai aji hudu kamar 6,000
yawa kamar 6,000 daga nan zuwa wannan lokaci ne kuke ganin cewa za a cimma wannan takidi ko wannan buri
eh to da ni akwai wani wanda ake cewa ne mai gani harhanji yadda Hausa ka ta kai wannan wani malami da ake kira malam mai gani harhanji to ni ba zan iya cewa da kai lallai za mu yi haka daidai kamar da muka tsara ba amma dai akwai tsarin mu
amma akwai zancen da kuke cewa target yawa duk zancen da muke aya kan kiyasi
yawa akwai kiyasi yawa muna da kiyasi in Allah ya daga ganin zuwa shekara uku masu zuwa insha Allah za mu inganta makarantu za mu tabbatar akwai malamai kuma shi yasa ake son dorewa akan mulki
har yanzu kan batun malanta amma wannan karan a jihar Kaduna inda sakataren yada labarai na jihar Ibrahim Yau na bayi ya bayyana damuwa kan yadda ake gudanar da sauye-sauye ta fannin ilimi a jihar musamman shawarar gwamnatin jihar ta jingina sa bakin kungiyar iyaye a gudanar da harkokin ilimi Malam Ibrahim ya tattauna ne da wakilin sashen Hausa Iliya Kure
gwamnati da take ci yanzu ta zo ta kawo waɗansu policy wasu dabaru na yadda za a inganta koyo da koyarwa an ce malaman da suke koyarwa a makarantunmu na primary an ce ba su zama qualified ba to mu kuma abinda muka sani mu a PTA malaman ba za mu ce eh dukansu sun cancanci isa zamanto suna aji ba amma mun so a ce an bi ka'idoji da wasu salo da za su inganta koyo da koyarwa a tura malaman nan su je su yi koyo karatu a kara musu ilimi kamar yadda aka saba yi ko kuma yadda dokan koyo da koyarwa ya tanada na kasa gaba ta aka zo aka samu tsaiko tsawon lokaci malaman nan daga wannan screening zuwa wancan yau gobe jibi wasu sun rasa rayukansu an rasa dukiyoyi gwamnati ta kashe magudan kuɗi wanda ba a san nawa ne budget din ba akan maganan screening har dai matsayin da ake ciki aka je aka yi zanga-zanga aka koro wanda za a kora aka yi hiring din wasu aka ba su aiki su ma yanzu gashi nan dai ba a tona ciki shine matsalar da muke ciki a jihar Kaduna a maganan koyo da koyarwa a wannan zamani da ake ta faman screening din nan kusa fiye da shekara ɗaya ko in ce shekara ɗaya malamai ba sa cikin hayyacinsu ba sa iya zuwa makaranta, kullun suna cikin fargabon za a kore shi yau, za a kore shi anjima, ba su san halin da suke ciki ba. Kuma an ce wai ba sa cin ba, yara ba sa cin jarabawa. To malamin da zai koyar bai samu kwanciyar hankali da natsuwa ba, ta ina zai je ya koyar? Me zai je ya koyar? Tashin hankalin da yake ciki zai ga ma yara, ko ko a addressin da aka sa a cikin manhaja zai je ya koyar wa yara? To wannan abu gaskiya ya taba shi sashin ilimi musamman na primary school. Kuma wallahi ba yanzu ne za a ga illan wannan abun ba, sai dan gaba kadan, saboda an kwashi zangon karatu na shekara kusan daya, ba san inda ake ba. Ayi gaba ayi baya, ayi gaba ayi baya, an rasa rayuka, malaman nan sun mutu, kainan dai abu dai Allah dai ya sauke. So shine matsalolin da muke ciki a jihar Kaduna yanzu. Makarantun mu babu tsaro, babu kayan aiki, ga sanan dai ba iyaka, ba din, wallahi sun wuce misali.
To me kuke yi a matsayin ku na kungiyar iyaye da maluma?
To kasan an ce sarki goma zamani goma, kungiyar iyaye da malamai na ƙasa an kafa ta ne, kuma ta samu rajista a 1995, Corporate Affairs Commission, wato hukumar da take da alhakin yin ma kungiyoyi da kamfanoni rajista, su suka yi wa PTA rajista a Nigeria. Amma saboda wani tsari na irin da ake ciki yanzu wannan gwamnati, an zo an ce a yi free and compulsory education, wato za a ba da ilimi bai ɗaya kuma kyauta. To ita kuma wannan kungiya an kafa ta ne domin ta riƙa tallafa ma gwamnati a sashen ba da ilimi domin ɗan talaka ya samu karatu. A fiti dinnan lokacin da aka bar mu muna operating a makarantu, ana gyare-gyare na kujeru, abun zama, azuzuwan kansu, wata sa'in ma har makarantar ma azuzuwan ake ginawa. Za ka zo ka ga an samu ɓallallen windo, iska yana zuwa zai kwashe rufi, duk mu zo mu taru mu yi mu kawo alli. Wallahi a wasu makarantun ma PTA take ɗaukan hayan malamai don a darasa na lissafi da turanci da kimiyya. Kuma mukan ba da gudunmawa a kawo science equipment da laboratory a cikin makarantu. Yanzu a jihar Kaduna, ina jin a Kaduna North gaba daya duka makarantun da ake da su na primary gudan 42 ko da 3 gaba daya masu gadin da za su tsara dukiyar gwamnati ko makarantun nan ba su kai guda 10 ba. Kuma ga makarantun nan suna son gyara, an ce an yi kaza an yi kaza. To ba za mu gaya ma kanmu gaskiya ba. To challenges din da muke fama kenan. Kuma an zo an ce an yi scraping din PTA din nan, ba a so ta rika ba da gudunmawa, wanda kuma mu a dan iya kore-koren sanin mu da binciken da muka yi, ko kasashen da suka ci gaba suna neman tallafi, gwamnatin kasashen suna neman tallafi akan makarantun su, balantana mu da muke abun nan da ake cewa third world countries, makarantun mu ga halin da suke ciki, malaman mu ga halin da suke ciki. Sannan kuma an ba za a bar an hana kungiyar iyaye da malamai da suka sha alwashin cewa su za su rika tallafa mu makarantun nan da gudunmawa na yadda za su dan tallafa mu gwamnati ta inda suka aka ga rauni aka kasa, saboda ana so a samu ci gaba. An ce ba za a yi ba an hana. To kaga mu ba mu san wa ake so a yi sajin ba gaskiya.
Ya nuna cewa gwamnati ba ta karɓar shawari daga wurin ku kenan.
Aidi yawancin policy din da gwamnati take yi ba ta jawo PTA da irin wa'innan kungiyoyi namu domin a ji namu shawarwarin, domin a ga ta yaya inda za a habaka. Kuma gashi mu an san sani cewa mai daki shi ya san inda ruwa yake masa yoyo. To ba a ba mu dama mu yi abin da ya kamata mu yi ba saboda haka.
To ganin haka ina mafita?
Mafita shine dukkan mu taru mu dawo mu haɗu guri ɗaya, mu yadda cewa idan wani dalili ne yasa aka ce an hana PTA su ba da gudunmawa a makarantu, to sai a ga menene, wace matsala ne ake samu da irin waɗannan gudunmawan da ake samu? Ana clashing da interestin gwamnati ne ko ko a mene? In wani matsala ne, ai ba wata matsalan da ba ta da magani. in kuskure ne ake yi sai a zo a taru a ce to ga ka'ida ga yadda za a gyara wannan kuskuren kuma karka manta PTA din nan tana operating ne tana gudanar da harkokinta ne akan kundin tsarin mulki da ake mata register a 1995 da shi to a dabi'a na dan adam dole za ta samu kurakurai can da nan to sai a zo a ga to ya za a yi maganin waɗannan kurakuran ina ganin akai haka ya taimaka zai taimaka ma fannin ilimin saboda ƴaƴanmu su zama masu ilimi
mahukunta a ƙaramar hukumar Gwandu sun fara daukar matakan ganin an sa ƴaƴa mata makaranta a cikin hirarsu da wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Asheshuwa Magudu ya bayyana cewa matakin ya fara haifar da sakamako mai kyau
mun hadakar da wasu ƙauyuka kamar hudu waɗanda kaso a buɗa musu makarantun ne na primary kuma muka hada kai ne da ES muka ba su sharuɗa na cewa abinda muka so su ba mu wuri kuma su mutanen ƙauyen kamar Langarma suka ba da wuri muka ce to su kawo yara su haka mana set biyu yara 80 suka ba su sannan muka ce to su yi rumfa su nuna alama suna so kuma suka yi aikin gayya suka yi rumfa wanda yake a halin da ake ciki yanzu mai proposal ita wannan makaranta ta Langarma mai tare da musu azuwa hudu waɗanda za a yi musu kai tsaye saboda nuna sha'awar su da sun kai da suna buƙatar ilimi bayan su akwai wasu akwai Lagwardi akwai Biyarsu su ma waɗanda wurare na waɗanda da sun ka ce mun suna bukata mun ka za za musu irin waɗannan abubuwa muka ce su kawo mana yara su haka wa yara ko ina dai babu inda su haka su set biyu na aji muka ce su yi rumfa sun kai aikin gayya su kai rumfa kuma waɗanda makarantun nan NASA ES ya rubuta su an kai su ga SUPEP don su sa su cikin makarantun nan da muke da su da muna da makarantun ne 82 amma a halin yanzu shigowar gata muna da makarantun ne 86 a Gwandu lokacin kamar na primary school to abin da kuduri na gaba dai ina son in ga duk wanda a karamar hukumar mulki Gwandu wanda isa shiga makaranta idan ya samu haƙƙin gwamnati da haddaskan gwamnati ta bashi ilimi kuma bisa ga haka muna faɗakar da su muna aza su hanyoyin da za su yi wanda ƴan mu haka yi bukatun su na cewa muna so a yi muna primary ko makaranta wuri kaza to nan da zan kai tsaye ana an san muna wannan bukata saboda mutane an sun nuna cewa suna da son wannan abu akwai ƙari ci gaba ƙwarin gaske don yanzu haka kowace dai in ka tai da muke da su muna bi muna dai secondary school muka bi to muna yi muna zagaya su muka yi iske mahi yawa sai ka iske matan sai hin mazan yawa a waɗannan makarantun ne kuma wasunsu da zalar sun ƙarice ba nan suka tsayawa ba mukan ba su dama su wuce har zuwa SS
shi ma sakatare na ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu Alhaji Bello Bande Gwandu ya bayyana farin cikinsa game da irin goyon bayan da iyaye ke bayarwa dangane da sanya ƴaƴansu mata a makaranta don jin ƙarin bayani ga sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulki ta Gwandu
eh hakikanin gaskiya an samu wannan domin babbar shaidar zan baki a halin yanzu muna da babbar secondary school wadda yake ta mata ta zalla to a halin yanzu in kizo ke kan kike tabbatar da an samu ci gaba domin muke ainihin ba su yara kuma kowace makaranta a halin a faɗin wannan jiha ke ta ba za ki rasa ainihin yaran mu ba saboda haka a halin yanzu gaskiya an samu ci gaba ta wannan bangaren kuma babu wani abu to kuma bisa ga wannan na san iyaye na kokari kware da gaske ganin cewa ƴaƴansu mata sun fa'idantu da irin wannan to kuma ƙarin wannan ma shigowar SBMC da irin ƙarhin da aka ba su a wajen ganin cewa an saka yara makaranta hakikanin gaskiya taimaka ma gaya domin me da ainihin su PTA tsaye suke bisa bilhaki a gaje cewa an samu cigaban da ya dace saboda haka irin matsalolin da muka samu can baya na fitintinu na yawan aurar da yara suna makaranta wannan hakikanin gaskiya wannan ya kawo a wannan ƙaramar hukuma illa ban iya bayanin wata ƙaramar hukuma saboda ainihin ban san ainihin abin da ke gudu amma dai ga abin da zahiri abin da na sani nan to hakikanin gaskiya wannan abin an samu cigaba kwarai da gaske
Maryam Atu Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Salma Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu yi ƙarshen mako lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana
madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.